الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 11 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 26 ga watan 9 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 7 a bangaren lissafi ita ce suratul A'raf ba laifi kafin darasi na yau idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am shin kuma ci shiga kwata-kwata hankalin shi ya bushe ko kuma hankalin shi na tare da shi wani misali mutum ne ya kwanta rashin lafiya aka samu wasu kwanuka baya cikin hankalinsa wanda a turanci ake cewa ya shiga koma ma'ana hankali ya bushe sallolin da suka wuce shi a cikin irin wannan zamani shi meke kan shi dole ne zai lissafa iya adadin sallolin da suka wuce shi ya ramu su ko kuma fa a takaice duk sallar da ta wuce mutum baya cikin hankalinsa to wannan ba maganar ramuwarta saboda sharadin sallah ta zama wajibi akan bawa ya zama to yana cikin hankalinsa Abdullahi dan Umar kamar yanda hadisi yake cikin muwaddata al-Imam Malik ya suma tun da hantsi amma bai farka ba sai da rana ta fada az-zuhr da al-asr dukkan su ne rana su ba saboda sun wuce shi baya cikin hankalinsa don haka ka'ida ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana duk wani aiki wanda yake na ibada sharadinsa ya zamanto mutum yana cikin hankali kamar yanda yake cewa rufi alqalamu an salasi manzon Allah ya ce an dauki alqalami na rubuta laifi dangane da mutane uku farkon su sai ya ce asfabi hatta ya hatalima karamin yaro sai idan ya balaga sai ya ce wanna'imi hatta ya staike ba da mai bacci har sai ya kai lokacin da ya falka na cikin ukun sai ya ce wal majnuni hatta yufiq ai ya akil haka nan mahaukaci sai ya kai lokacin da ya shiga hankalinsa don haka duk sallar da za ta wuce mutum a halin baya cikin hankalinsa to wannan wajibcinta ya sauka daga kanshi an gane ko in mai bacci ne to wannan idan ya falka sai ya rama kamar yanda hadisi ne sahihi na cikin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nama ani salati aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa inna Allah ta'ala yaqulu aqimi salata li dhikri duk wanda yayi bacci gaban sallah ko kuma ya manta ta manzon Allah yace lokacin da ya tuna ko lokacin da ya farka daga baccinsa manzon Allah yace sai ya sallace ta domin ubangiji ta'ala na faɗa a cikin alqur'anin sa aqimi salata li dhikri don haka dai a takaice babu ramu salloli akan mutumin da ya shiga cikin wani yanayi hankalin shi ya gushe musamman rashin lafiya da sauransu. Na'am. Wani misali mutum ne zai salance daga sallah maimakon ya ce assalamu alaikum sai ya manta sai ya ce sami Allahu liman hamidahu. Yaya zai yi sami Allahu liman hamidahu ba ta fitar da shi daga sallah? Idan ya faɗa wannan akan kuskure ne sai ya koma cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, shi kenan ya fita daga sallah. Domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mai fitahu har takbir wa tahlilu har tasbih. Gane ku? Manzon Allah yake cewa ita sallah mabudinta shine kabbara, makullin sallah shine sallama. Don haka wani lafazi baya fitar da mutum daga cikin sallah illa assalamu alaikum wa rahmatullah. Don haka idan kace assami Allahu liman hamidahu, abinda zaka yi sai ka dawo kace assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am. Kamar natije ni wai misali natije wanda ya shiru ce ya fita daga cikin hankalinsa, shi ma sallah ta sauka daga kan shi. Kwarejin mutumin da ya kai lokacin da ya shiru ce bai san ba me yake hankalin shi baya tare da shi, wajabcin sallah ya sauka daga kan shi daidai yake da yaro karami. Na'am. Wai rubuta bashi, kamar misali na zo wajen ka zan ɗauki bashi, ka yarda ka amince za ka ba, tare da cewa Allah ya ce mu rubuta don kar a samu wata hayaniya da wata takaddama. Ni a matsayina wane na karɓi bashi a wajen ka na jika kaza a rana kaza, in sa hannu kai ka sa hannu ka tabbatar da cewa ka bani bashi. Shin rubuta bashi menene matsayinsa? Ba wajibi ba ne, matsayin shi mustahabi ne. Nan dai umarni ne Ubangiji Ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu. Umarni ne Allah ya ce ya ku jama'a ta mu'minai, idan za ku ma junanku mu'amala dangane da bashi, za ka bani bashi ni zan amsa zuwa wani lokaci kayyadadde. Ubangiji Ta'ala ya ce ku rubuta, wanda ka'ida ta malaman usul idan umarni ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzansa iya abinda yake fa'idantarwa wajabci. To amma abinda ya sarrafa wannan umarni daga wajabci shine ayar da ta zo baya da Ubangiji Ta'ala yake cewa fa'in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi itumina amanatahu wa liyattaqi Allaha rabba. Idan wato junanku ya amince ma juna, Allah ya ce ba laifi ba sai ku rubuta bashi ba. Amma fa wanda amanar jama'a ke kan shi, ma'ana kai da ka dau haƙƙin jama'a, to ka ji tsoron Allah ka maida musu haƙƙinsu. Dan amincewa ce da yadda da nayi da kai na ce a'a wani ai ba sai an rubuta ba, tsakanina da kai ai bai kai ba a ce sai an rubuta. To ka ji tsoron Allah lokacin da muka kayyade iya abinda na baka ka dawo min da haƙƙina. Don haka wannan aya ita ta sarrafa waccan aya daga wajenci rubuta bashi ba wajibi bane illa kasancewar matsayinsa mustahabi ne. Na'am. Kai ka hausa ma bai ya halatta, kamar misali wai kasan tanki na misali wundi ya halatta mutum ya sanya alqur'ani kasan sirrin shi ya hausa ma bai ya halatta, saboda alqur'ani abu ne wanda yake mai daraja, shi ya kamata ya zamanto sama da komai. Don haka malamai suka ce ko da ka tattara littattafai to Qur'ani ya zamanto shi ne sama, domin zance ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala. zancen Allah shi yake sama da komai. An gane ku? Ubangiji ta'ala ya ce mana wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbi, sannan ya ce wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dole ne mu'mini ya darjanta alqur'ani ya girmama shi, ka sanya shi kasa ka hau, wannan yana daga cikin nau'i na wulakanta alqur'ani. Da haka malamai suka ce ko akwati in an sanya alqur'ani a ciki sai dai ya zamanto shi ne sama da kaya, amma kara dora wani abu a kan shi. Na'am. Wani misali, mutum ne ya sayi laye ya yanka ma iyalinsa, shin ya halatta ya dau fatar ya ba wani daga cikin iyalin nashi shi ya sayi da fatar? Bai ya halatta. Duk wanda aka yi laye saboda shi naman laye, abin da ya shafi fata ko gashin ko menene, bai ya halatta a saida. An gane ku? Sai dai a yi sadaka da shi kai kai aka ma laye. To dan haka bai ya dacewa a dauki fatar a baka kai ka saida, sai dai a yi sadaka da ita a ba wanda yake mabukaci. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen aya ta 174 a cikin wannan sura ta bakwai, suratul A'raf, wanda ita ayar cikon bayani ne akan aya ta 172 wadda ke tabbatar mana dangane da babban alkawari wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karba dangane da bayinsa. Kafin mu zo wannan yanayi na rayuwar duniya, Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai da ya karɓi wannan alkawari gare mu gaba ɗaya mu, tun muna sassan mahaifinmu na farko shi ne Adam alayhi salam. Ubangiji ta'ala ya zazzage dukkan zuriya ta Adam, abinda zai haifa na ‘ya’ya har izuwa kiyama. Ubangiji ta'ala ya tabbatar musu cewa shin ba ni ba ne Ubangijinku wanda na halicce ku, na samar da ku, na cancanta ku kadaita ni a cikin ibada? Gaba ɗayanmu muka amsa muka ce kwarai mun yarda, mun amince, kai ne Ubangijinmu, kai ka samar da mu, kai ka cancanta mu kadaita ka a cikin ibada. Allah ya ce kun shaida? Muka ce mun shaida. Ya ce to wannan alkawari ne wanda yake kanmu. Shi ne nan Allah yake cewa wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafili aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qabl wa kunna zurriyatan min ba'dihim afa tuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun wa kadhalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yarji'un. Ubangiji ta'ala ya ce ma manzansa, ba mutanenka labari lokacin da Ubangijinka ya karba alkawali wato na ‘ya’yan Adam tun suna cikin tsatson mahaifinsu na farko shi ne Annabi Adam alayhi salam, wa ashhadahum ala anfusihim, Ubangiji ta'ala ya tabbatar musu a karan kansu. Al-ishhad shine al-ikrar, ka tabbatar da abu tun daga harshenka har zuwa zuciyarka. Shine yace wa ashhadahum ala anfusihim, Ubangiji ta'ala ya tabbatar musu a karan kansu. Yace alastu bi rabbikum, shin ba ni bane ba Ubangijinku mahaliccinku wanda na samar da ku, na cancanta ku kadaita ni a cikin ibada? Qalu bala shahidina, suka ce kwarai da gaske ya Ubangijinmu, mun shaida, mun tabbatar kai ne mahaliccinmu kuma kai ka cancanta mu kadaita ka a cikin ibada. Allah ya ce an taqulu yawmal qiyamati, mun yi haka ne dan kar ku fada a ranar kiyama ku ce inna kunna an hadha ghafili, ai mu mun zamanto marauka na dangane da wannan alƙawari. wato wannan hamzari ne Allah ya yanke mana dan kar a wayi gari wani ya tsaya gaban zatin Allah ya ce ya Allah ai baka isar mun ba da cewa kai ne ubangiji na kai ne mahalicci na kai ka cancanta in bauta maka inda ka dau wannan alkawari nawa da na bauta maka to dan haka wannan shine babban alkawarin da ubangiji tabaraka ta'ala ya karba dangane da bayansa shine yace anta qulu yawmul qiyamati dan kar ku fada a ranar kiyama kenan li Allah ta qulu yawmul qiyamati dan kar ku fada a ranar kiyama ku ce inna kunna an haza gafili dan ne mun kasance maraukana dangane da wannan alkawari aw ta qulu inna ma ashraka aba'una min qabl ko kuma ku fada ku ce ai uwayenmu waɗanda suke gabanin mu su suka yi shirka wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu wata zuri'a ce wanda muka biyo bayan su mu ba mu muka kirkira ba gani muka yi suna yi muka yi to mu menene laifin mu kenan wannan shine hamzari na biyu da Allah ya yanke ma bayan sa baka da hujja a ranar kiyama kace ai gani ne ana yi ne ma nayi tuntuni ka dauko alkawari tun kana tsatsan mahaifinka na Adam alaihi salam mahaifinka na farko cewa ka yadda da cewa ubangiji ta'ala shi ya halice ka shi ya cancanta ka bauta masa ka yadda da cewa bai dace ba ka sanya masa abokin tarayya shine anan Allah ya ce auta qulu inna ma ashraka aba'una min qablu dan kar ku fada ku ce ai uwayenmu waɗanda suke gabanin mu su suka yi shirka wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu mun kasance wata zuri'a ce bayan su kenan mu menene laifin mu gani muka yi suna yi muka yi su ce a fatu hudu kuna bi ma fa alal mubdilu wato shine sai yake cewa a fatu hudu kuna bi ma fa alal mubdilu ya ubangijin mu yanzu ka hallaka mu dangane da abinda wato mabannata suke aikatawa ai ba laifin mu bane to dan haka wannan abinda zamu gane karkashin wannan aya duk dan da ake haifa ana haifar shi ne akan aqida ta kadaita ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ibada shine ake kira shi da fidra kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa fa'akin wajhaka lid-dini hanifa fidratullahi allati fatara an-nasa 'alayha an gane ku shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara mana wannan aya shine manzon Allah ya ce ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fidra babu wani dan da ake haifa face sai ana haifar shi akan addinin musulunci kowa a musulmi yake zawwa duniya ma'ana mai tauhidi manzon Allah ya ce fa abawahu yuhawidanihi aw yunaskiranihi aw yumajjisani manzon Allah ya ce sai dai mahaifan shi su maida shi ga yahudi ko kuma su maida shi dan mushaukin mushauni ko kuma idan maguzawa ne su maida shi ga maguji amma kowa da ake haifar shi ana haifar shi akan tauhidi kadaita ubangiji tabaraka ta'ala a cikin ibada dan haka hadisi Iyad ibn Himar Allah ya ji kansa Allah ya kara masa yadda wanda yana cikin sahihu muslim ubangiji ta'ala yake cewa khalaqtu ibadi kulluhum hunafa bayina gaba daya Allah ya ce na halicce su suna masu karkace ma komai zuwa ga addinin musulunci dan haka wannan alkawari ne ba wani wanda yake da hamzari da zai ba Allah a ranar kiyama in ka kama hanya tabbata kai ka zaba ma kanka amma a farko Allah ya nuna maka hanya ta kurai wa hadainahu nashidai kowa Allah ya ce mun shirye da shi zuwa tafarki biyu ga na kurai ga tafarki wanda yake na banza iya abin da ya rage ka zaba ma kanka inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura to dan ƙara tabbatar mana da wannan alkawari bayan mun dauko shi sai Allah ya turo mana da manzanni dan su jaddada mana wannan alkawari su jaddada mana wannan alkawari kar mu manta fa ubangijin da ya halicce mu shi ya cancanta mu kadaita shi a cikin ibada dan haka manzanni gaba daya farkon abin da suke kiran bayi shine kadaita Allah a cikin ibada shine ubangiji ta'ala yake cewa walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى Allah ya ce da a ce mun halaka su da wata azaba kafin zawwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma kafin sauko da wannan alqur'ani da sun fada sun ce laula arsalta ilaina rasula ya ubangiji mu ya hana ka turo mana da wani manzo wannan manzo ya kiraye mu fa nattabi ayati kam ko ayoyin kam min qabli an nabilla kafin mu kaskanta mulakanta a cikin tayin kiyama shine anan sai Allah yace wa kadhalika nufassilul ayati kamar yanda muka muku wannan bayani Allah yace haka muke rabe ayoyin mu daki daki wala allahum yarji'un wato ko jama'a za su dawo zuwa yi mana biyayya zamu tashi kenan aya ta 175 a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala allahu tabaraka wa ta'ala watlu alayhim naba'a alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dhalika mathalu al-qawmi alladhina kadhabu bi ayatina فَقَصَصَ لَقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَبَيَّنَ تَعَالَى كَيْفَ وَتْلُ عَلَيْهِمْ wato kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya tsaya matsayinka Allah ya ce watlu alaihim karanta ma jama'arka naba allazi atainahu ayatina labarin mutumin da muka bashi ayoyin mu muka sanar da shi wannan ayoyi muka fahimtar da shi ya karanta ya fahimci inda suka sa gaba wanda sanar da bawa sakon da manzanni suka zo da shi ka karanta ka fahimta babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji tabaraka wa ta'ala dan haka anan ni'imar da Allah ya masa ne yake jadda yake ambata mana shine yace watlu alaihim Allah yace karanta musu naba allazi atainahu ayatina labarin mutumin da muka bashi ayoyin mu ma'ana muka bashi saninta da fahimtar ta miyai sai yace fansalaka minha wato sai ya fita daga cikin ta ma'ana ya tube kansa lafazin fansalaka ma'khuzun ne min al-insilak idan aka ce al-insilak shine wato kazari abu kamar misali yanzu dabba da za a hike ta a fitar da fatar shine ake kira da al-insilak shine anan Allah yace fansalaka minha ma'ana sai ya zare kansa daga cikin ayoyin yaya ya zare kansa bayan ya karanta ayoyin ya fahimta kawai sai ya daina yin aiki da su Ubangiji ta'ala ya ce fa atba'ahu shaytan shaytani sai ya biyo bayan shi ma'ana ya cin masa ya yi rinjaye a kan shi ya kawata masa mummunan aikinsa fa kana min al-ghawin wato sai ya zamanto daga cikin halakakku wanda makomar su ita ce wuta shine anan zamu gane duk lokacin da ka saki layin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shata maka to ba abin da ya rage illa ka kama layi wanda yake na shaytan lokacin da Allah ya sanar da shi waɗannan ayoyi ya nuna masa cewa ga inda ya dace ya bi da ya karkace ma wannan ayoyi na Ubangiji tabaraka wa ta'ala ne ya rage a kansa shaytani kenan ya samu abokin tafiya shine nan Allah ya ce fa atba ahu shaytanu shaytani sai bi bayan sa ma'ana yayi rinjaye akan shi ya kawata masa mummunan aikin shi fa kana min al-ghawi sai ya kasance daga cikin halakakku wanda makomar su ita ce wuta lafazin al-ghawin jam'i ne na ghawin shi kuma gawin ma'khuzin ne min al-gawaya idan aka ce gawaya kin gaskiya da gangan ka fahimci gaskiya ce amma da gangan sai mutun ya karkace mata shine ake kira da al-gawi shine anan Allah ya ce fa kana min al-gawi ya zamanto daga cikin waɗanda suke halakarku wanda makomar su ita ce wuta shine Ubangiji ta'ala yace walau shi ina la rafa'anahu biha da mun so Ubangiji ta'ala yace da mun daukaka darajar sa a duniya da lahira biha da ayoyin da muka sanar da shi inda mun so da mun daukaka darajar shi ma'ana mun bashi ikon mun bashi damar yin aiki da ita wannan zai nuna mana mashi'a ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala a karan kanka kai bawa kai kadan wato ka zaba ma kanka hanya ta shiriya ka ce dole ita zaka bi kawai ita shiriya wannan dace ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba karfi bane na bawa ba dubarar sa bane wanda Allah ya masa dace shike tabbata akan tafarki na gaskiya wanda Allah ya ga dama da adalcin sa sai Ubangiji ta'ala ya kautar da shi daga hanya ta gaskiya shine nan Allah yake walau shi ina la rafa'anahu biha da mun so da mun ga dama Allah yake da mun daukaka darajar shi wato da wannan ayoyi walakinahu akhlada ila al-ard sanadi wato ya karkata wato izuwa kasa me ake nihi da kasa anan wato shine rayuwa ta duniya saboda duk wani galibi na amfanin rayuwa ta duniya asalin sa dai daga cikin kasa aka fito shi shine anan Allah yace walakinahu sanadi shi wannan bawa namu akhlada ila al-ard ya karkata wato izuwa san rayuwa ta duniya da kawarta wanda ba a hawahu ya musun zuciyarsa nan kenan zamu gane cewa a haka kawai Ubangiji ta'ala bai yabatar rabawan shi sai in ka zaba ma kanka hanya ta halaka sannan Ubangiji tabaraka ta'ala ya yi zaka wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadakum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Ubangiji ta'ala bai dace ba da zai batar da wasu jama'a bayan ya shiryar da su ma'ana ya nuna musu hanya ta gaskiya an gane ku hatta yubayyana lahum ma yattaqun sai Allah ya bayyana musu abinda za su kare kansu dangane da hanya ta bata amma in sun kici sun kama hanya ta bata Ubangiji tabaraka ta'ala sai ya bar su shine yace falamma zaghu azaga Allahu qulubahum dan haka anan Allah ya sanar da shi waɗannan ayoyi ya nuna masa ga hanya ta gaskiya amma me yayi sai ya daina yin aiki da waɗannan ayoyi ya musan zuciyarsa ya karkata izuwa wato san kawa ta rayuwar duniya dan haka anan shaytani kuma sai ya biyo bayan sa shine Ubangiji ta'ala yace fa masaluhu kamasalil kalbi wato misalin shi wannan malami Allah yace kamasalil kalbi kamar misalin kare ne in ta hamil alaihi yalhaf aw tatrukuhu yalhaf in ka kai masa dauki domin ka kore shi sai ka ga yana lallagi yana fito da harshe aw tatrukuhu in ma ka kyale shi yalhaf wato ba zai daidaina wato fito da harshe ba ma'ana halin kare idan yana a gaje ko yana huce wannan huddo harshe baya daina shi ni Allah yake nihi anan yana nihin cewa shi wannan malami yi masa wa'azi da rashin yi masa wa'azi duk ne saboda me yasa ya riga ya wasan zuciyarsa ya karkata izuwa san kawa ta rayuwar duniya da kai masa wa'azi da karka masa duk ne shine Allah yace fa masaluhu kamasalil kalbi misalin sa Allah yace kamar misalin kare ne in ta hamil alaihi in ka kai masa dauki dan ka kore shi yalhaf wato sai kaga yana dallagi yana fitar da harshe auta turku in ma ka kyale shi Ubangiji ta'ala yace yalhaf ba zai ji gushi ba wato yana fito da harshe shine Ubangiji ta'ala sai yace fa zalika matalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina wannan wato misalin mutanen da misali ne na mutanen da suka karyata da ayoyin Ubangiji ta'ala yace faksutil qasasa wato ka karanta ma jama'a labarun su la'allahum yatafakkarun wato ko sa yi tunani su dawo zuwa yi mana biyayya wannan kenan bai takaita ba akan wannan misali ne na dukkan mutumin da ya karyata ayoyin Ubangiji tabaraka wata'ala bayan ka fahimci ayar ka fahimci sako na Ubangiji tabaraka wata'ala sannan ka ki yin aiki da shi wannan shine misali na Ubangiji tabaraka wa ta'ala da yake sanyawa dangane da duk jama'ar da suka karyata da ayoyinsa. Ba komai ba ya halaka shi illa kwadai, wato da san rayuwa ta duniya, wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda hadisi yake cikin sunan Tirmidhi. Manzon Allah yake cewa ma bi ibani jari'ani ursila fi ganami bi afsada laha min hirsi almar'i ala almali wa sharafi lidini. Manzon Allah yake cewa kuraye biyu mabannata waɗanda suke mayunwata, manzon Allah yace a jefa su a cikin garki na tumaki, bannar da za su yi bata kai bannar da kwadan dukiya da san matsayi ke yi dangane da addinin mutum. Ma'ana a kawo kura guda biyu waɗanda suke mayunwata, sun yi kwana da kwanuka basu ci ba basu sha ba, a jefa su a cikin garken tumakai. To bannar da za su yi waɗannan kuraye guda biyu, manzon Allah ya ce bata kai bannar da wato kwaɗayin san dukiya da kwaɗan san matsayi wato ke yi ga addinin mutum. Ma'ana yanda san duniya da san dukiya ke lalata addinin mutum, ma'ana ba su kai matsayin abinda wannan kuraye biyu, abinda za su yi bai kai matsayin wannan ba. Don haka a nan duk lokacin da ya kasance malami ya karkata izuwa san rayuwa ta duniya, maganar a fito a faɗi gaskiya ba ta taso ba. Shi iya abinda yake kallo mine ne zai zo aljihun shi, mine ne zai yi ya gyara ma mutane rai ya zamanto kullum suna tila masa ƙasa. Maganar a fito a faɗi gaskiya ma ba ta taso ba. Don haka wannan shine misali mutumin da zai fahimci gaskiya kuma sannan ya rike ya musan zuciyarsa iya abinda yake so ya faɗa, abinda zai gyara ma jama'a rai, kamar yanda ɗabi'a ce ta malamin Yahudu. Don haka wannan a cikin Isra'iliyat suke cewa shine Bal'am ibn Ba'ura, wanda sun tara zamani da annabi Musa, wanda dai kissa ce wanda take mai tsawo, illa kasancewar a nan dai Allah bai bayyana mana sunan shi, riga ce ba wuya. Duk wanda ya hali irin nashi za ta iya zama ta yi daidai da shi. Shi ne sai Allah ya ce sa'a matsalani da ƙaumin ladina kazzabu bi ayatina, wato misalin jama'ar da suka ƙaryata da ayoyinmu. Allah ya ce ya munana, wato ga misali a nan kasancewar wato an shahi mubaf, wato sai aka tsida mubafun ilaihi matsayinsa sai aka masa rufa, yanda zancen yake sa'a matsala matsalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina, sai aka shahi matsalu sai aka tsida alqaum wanda matsayinsa mubafun ilaihi ne, wato sai aka masa rufa. Kenan sa'a matsala matsalil qaumil ladina kazzabu bi ayatina, misalin jama'ar da suka ƙaryata da ayoyinmu. Allah ya ce ya munana ga misali, wa anfusahum kanu yazlimun, mutanen da wato suka kasance suna zalunta rayukansu. Ta ina suka zalunci wato kawunansu? Shine dangane da kin gaskiya. Kenan duk mutumin da bayan gaskiya ta bayyana gare shi ya zaba ma kansa hanya ta bata, to babu wani azzalimi wanda yake sama da shi. Misalin sa misali ne wanda yake ya munana. Sai ya ce man yahdihillahu fa huwa almuhtadi, duk wanda Allah ya shiryar da shi zuwa hanya ta kwarai, to wannan shine shiryayye. Wa man yublil, duk wanda Allah ya batar da shi, fa ulaika humul khasirun, waɗannan su ne tababbi wanda makomar su ita ce wuta a gobe kiyama. A nan kenan za mu gane cewa wannan tuntuni Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya riga ya kaddara masa bata. Don haka Allah ya fahimtar ra'ayoyi, ya fahimtar da shi ayoyinsa, amma ya aje fahimtar da Allah ya masa dangane da ayoyinsa yake yin aiki da su, ya zaba ma kanshi hanya wadda take tabbata. Wannan kuma tsantsar adalci ne wanda yake na Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Wannan na nuna mana shiriya da bata gaba ɗaya abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka iya abin da yake kan bawa ya kama sababi, kai kokarin kama hanya ta shiriya sannan kuma ka roki Ubangiji tabaraka wata'ala ya fahimtar da kai gaskiya ya tabbatar da kai akan ta dan haka kullum muke addu'a ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وبنجي تعالى كيشوا ولقد ذرأنا لجهنم تبس wato mun halicci kabiran min aljinni wal ins dewa daga cikin aljanna mutum li jahannama dan karshen su ya zaman to ita ce wutar jahannama wannan lamun suna kiranta lamul aqiba ma'ana dan karshen su ya kasance wato wutar jahannama wannan kenan didi yake da fadar Allah subhanahu wa ta'ala falatafahu alu fir'auna liyakuna lakum aduwan wa hazana wato mabiyan fir'auna da iyalinsa sai suka tsinci wannan yaro shine annabi Musa alaihi salam ubangiji ta'ala yace liyakuna lakum aduwan dan a ƙarshe kenan ya kasance musu abokin gaba wa hazana kuma ya zame musu sababi wanda yake na bacin rai da damuwa to shine anan Allah yace wala qad zara'ana li jahannama katiran min aljinni wal ins hakika mun halicci da yawa daga cikin aljanna mutum wato saboda karshen su ya zamanto wutar jahannama wannan daman alkawari ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicci wuta ya halitta mata bayi waɗanda suka cancanta su shige ta haka ita aljanna Allah ya halicci ta sai ya halicci bayi waɗanda suka cancanta su dace da ita Allah ya sanya mu daga cikin su wanda kuma alkawari ne Allah ya kowace sai ya cika ta shine anan wata rana kamar yadda yake cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da wata jana'iza ta wani yaro kare an tafi an binne Aisha sai take cewa usfurun min asafiril janna tace wannan yaro ai tsuntsu ne daga cikin tsuntsayen aljanna manzon Allah sai yake cewa wa ma yudriki ya Aisha yake Aisha waye sanar da ke wannan yaron dan aljanna ne manzon Allah yace inna Allaha khalaqal janna wa khalaqa laha ahla wa khalaqa an-nara wa khalaqa laha ahla ubangiji ta'ala ya halicci aljanna kuma ya halitta mata bayi waɗanda suka dace su shige ta haka ita ma wuta ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicci ta ya halicci waɗanda suka dace su shige ta shine yace wa hum fi aslabi abaihim tun suna cikin tsatsan uwayensu to dan haka kasancewar anan bada shaidar cewa wani dan aljanna ne wannan dole sai ta hanyar wahayi ba wanda ya isa ya ce wani dan aljanna ne illa sai ta hanyar wahayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya ya bayyana mana waɗanda Allah ya musu alƙawarin makomar su aljanna ce amma anan ita Aisha ce ta wannan yaro ai tsuntsu ne daga cikin tsuntsayen aljanna manzon Allah ya ce waye sanar da ki kaga anan tuntuni manzon Allah ya taka mata buki sanin wani dan aljanna ne sai ta hanyar wahayi to shine anan shine Allah ya ce to hakika mun halicci da yawa daga cikin aljanna mutum saboda wutar jahannama ma'ana saboda karshen su ya kasance ita ce wutar jahannama lahum qulubun la yafqahuna biha ubangiji ta'ala ya ce suna da zukata waɗanda ba sa fahimta da ita ma'ana a shekara ana faɗa musu gaskiya ba sa fahimta ba su san ba ma inda aka dosa me yasa domin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tushe basirar sai ya ce wala hum a'yunun la yusiruna biha kuma suna da idanu waɗanda ba sa ganin gaskiya da wannan idanu balantana su bi ta wala hum azanun la yasmauna biha suna da kunnuwa waɗanda ba sa sauraron gaskiya sauraro wanda yake na karfa ka shekara kana faɗa musu gaskiya tamkar kana zuba ruwa a bayan ƙurya me yasa saboda Allah ya sanya nauyin ji wato a cikin zukatansu a cikin kunnuwansu shine can Allah yake cewa wala qad makkannahum fi ma in makkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afida fama aganat anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay'in id kanu yajhaduna bi ayati Allah wa kanu biha yastahzi'un dan haka ji da gani da wato zuciya gaba daya a hannun Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala shi yake ba bawon shi damar fahimtar gaskiya ya fahince ta yabi shi yake ba bawon sa damar ya ga gaskiya sannan ya bi ta kuma shi yake ba shi damar ya saurari gaskiya ya karba amma anan da yake Allah ya riga ya kaddara musu fata da halaka kunnuwan da Allah ya halitta musu da idanun da Allah ya halitta musu da zukatan da Allah ya halitta musu gaba daya ba su amfane su ba dan haka yace lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata wadanda ba sa fahimtar gaskiya da ita walahum ayunun la yusiruna biha suna da idanu wadanda ba sa ganin gaskiya balantana su bi ita walahum adhan suna da kunnuwa la yasma'una biha wanda ba sa sauraron gaskiya sauraro wanda yake na karba ubangiji ta'ala yace ulaika kal an'ami bal hum adhal wadannan jama'a Allah yace tamkar dabobi suke ma'ana a wajen jahilci da takaitawa akan ci da sha kawai iya hannun su kawai shine a ci a sha a ji dadi da rayuwa ta duniya sai Allah yace bal hum adhal yace bari ma sun fi dabobi wato bacewa domin ita dabba Allah ya mata hankalin da ta san abin da zai cuce ta tana nisantar shi ta san abin da zai amfane ta ta kusance shi amma su basu san ba abin da zai cuce su balantana su nisance shi saboda sun san karshe duk wanda ya karyata manzannin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karyata ayoyin da suka zo da ita makomar shi ita ce wuta to amma basu nisance haka ba shine can Allah yace wallazina kafaru yatamattauna wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu fannaru maswal lahum to shine anan Allah yace ulaika kal an'ami wadannan tamkar dabobi suke wanda ita dabba ba ta da wata himma illa kawai ta ci ta sha sai yace balhum abal ubangiji ta'ala yace bari dai sun ma fi dabobi bacewa me yasa saboda su basu san ba abin da zai amfane su balantana su kusance shi basu san ba abin da zai cuce su balantana su nisance shi sai yace ulaika hum lagafil ubangiji ta'ala yace wannan su ne maraukana a hakika ma'ana domin inda a ce sun san abin da zai je ya zo da sun bi abin da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala suka zo da shi makomar su ta kasance aljanna amma sai aka wayi gari cewa raukanin nune ba su san ba abin da zai amfane su balantana abin da zai cuce su wannan kenan duk wanda Allah ya kaddara masa tsiyata a gobe kiyama to ubangiji tabaraka wa ta'ala tsiya ta bar da shi dangane da waɗannan gababuwa guda uku kunnan shi ya zamanto baya jin gaskiya ci wanda yake na karba zuciyar shi ya zamanto ba ta kiyaye duk abin da ake faɗa mata na gaskiya idan shi zai zamanto koda ya ga gaskiya to ba zai bi ta ba Allah ya kare ni ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ubangiji ta'ala yake cewa walillahi al-asma'ul husna naga Allah subhanahu wa ta'ala sunayi wadanda suka kai matuka a wajen kyawu lafazin al-husna sibatul mubalaga ne lil mu'annath in namiji ne kenan sai ka ce al-ahsan kamar yanda in mace ce ce sai a ce al-husna kamar misali al-akbar sibatul mubalaga ne lil muzakkar idan mace ce ce sai ka ce al-kubra kamar yanda in ka ce al-afdal lil muzakkar kenan lil mu'annas sai ka ce al-fudla shine yace walillahi al-asma'ul husna ubangiji ta'ala yana da sunaye waɗanda suka kai matuka wato a wajen kyawu me yasa saboda dukkan sunayen ubangiji tabaraka wa ta'ala sunaye ne waɗanda suna kunshe da ma'ana ba sunaye bane ba kawai haka saka samu sunaye suna bai ba shi da wata ma'ana ba shi da wani tasiri su sunayen Ubangiji tabaraka wata'ala sunaye ne wadanda sun kai matuka a wajen kyau, domin kowanne sunan daga cikin sunayen Ubangiji tabaraka wata'ala yana kunshe da wata ma'ana wadda take mai girma. Sai yace fadu'uhu biha, ku roki Ubangijin ku wato da wannan sunaye. An gane ku? Wannan suna faɗa cewa kasancewar lokacin da mushrikai suka ji wasu daga cikin sahabbai suna kiran Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin addu'ar su da cewa ya Rahman, sai suke cewa gashi ya hana mu bautar wani Allah, su kuma suna bauta ma Allah biyu, suna ya Allahu ya Rahman, kamar yadda can Allah ya ce kulidu Allah aw yudu Rahman ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Shine anan Allah ya ce walillahi alasmaul husna, naga Allah subhanahu wa ta'ala sunaye waɗanda suka kai matuka a wajen kyawu, fadu'uhu biha, ku roke shi wato da wannan sunaye. Wannan ɗaya ce daga cikin hanya ce ɗaya daga cikin hanyoyi guda hudu, ko kuma mu ce guda uku, na kama kafa domin neman biyan bukatu a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine tawassuli da sunaye shi. Kamar misali da zaka ce Allahumma inni as'aluka bi annaka ar-rahmanur rahim an tarhamani, ya Allah ina roƙonka domin kai ne ar-rahman, kai ne ar-rahim, ina roƙonka kai min rahama. Kaga anan da ne kai tawassuli, kai tawassuli da sunan Allah ar-rahman da sunansa ar-rahim, wanda idan ka koma cikin alqur'ani da addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka samu galibi tawassuli ne da sunayen Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Dan haka wannan hanya ce daga cikin hanyoyi na kama kafa domin neman biyan bukatu a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Aida malamai suka ce sai ka kalli bukatarka, sai ka ga wani suna ne ya dace da ita daga cikin sunayen Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Yanzu misali gafara kake roko, me ya kamata ka dauka daga cikin sunayen Ubangiji ta'ala? Sai ka dauki irin su Al-Ghaffar, ko irin su Al-Ghafur, ko irin su At-Tawwab, ko irin su Ar-Rahuf, ko irin su Ar-Rahim. Allahumma inni as'aluka bi annaka al-Ghaffar an taghfir li, ya Allah ina roƙonka domin kai ne mai matukar gafara, ya Allah ka gafarta mu. Misali ana arziki kake nema, me ya kamata ka dauka? Sai ka dauki sunan Allah irin su Ar-Razzaq, irin su Al-Ghani. Allahumma inni as'aluka bi annaka ar-Razzaq an tarzuqani, kyautar wani abu kake nema daga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Sai ka dauki irin su Al-Wahhab, Allahumma inni as'aluka bi annaka al-Wahhab an tahabali kaza wa kaza. To dan haka anan kasancewar shine anan Allah yake tabbatar mana cewa yana da sunaye waɗanda suka kai matuka a wajen kyawu. Shine sai ya ce fadu'uhu biha, ku roke shi da wannan sunaye. Don haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi wanda na cikin sahihai, manzon Allah yake cewa inna lillahi ta'ala 99 asman man ahsaha dakhala aljanna, Ubangiji ta'ala yana da sunaye gumiya 99, ko kuma mu ce 99, ko mu ce riba daya. Duk wanda ya kididdige waɗannan sunaye, manzon Allah ya ce makomar shi ita ce aljanna. Kididdige wannan sunaye, ka karanta su, ka fahimci ma'anar abinda suka sa gaba ka yi imani da su, ko da baka haddace su ba, shine ma'anar wannan ihsa'uha. Kenan ka san sunayen, sannan kuma ka yi imani da abinda suka kunsa na ma'ana, ka roƙi Ubangiji tabaraka wa ta'ala da su. Ya ce duk wanda ya kididdige waɗannan sunaye, to makomar shi ita ce aljanna. To illa kasancewar malamai suka ce wannan fa ba yana nuna ba iya sunayen Ubangiji tabaraka wa ta'ala kawai cewa da riba ɗaya ne. Sunayen Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana wasu a cikin Al-Qur'ani da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallama, wasu sunayen kuma ya kebanci kanshi da sanarsu. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'arsa ke cewa Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati bi yadika madin fiya hukumuka adalun fiya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك har zuwa karshen da ashahid da yace a wista atharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak da yace ya ubangiji na ina roƙonka da duk wani suna da ka ambaci kanka da shi sai yace ko kuma ka saukar da shi a cikin littafinka ko kuma ka sanar da wani daga cikin bayinka sai yace ko kuma kake banci kanka da wannan suna a cikin ilimin gaibi wanda ke wajenka yace ya Allah ina roƙonka da wannan suna dan haka anan malamai suka ce wannan hadisi ba yana nuna cewa ba iya sunayen ubangiji tabaraka wataala da riba daya akwai sunayen da Allah ya ke binci kansa da su bi sanar da bayansa ba to shine anan yace fadu'uhu biha ku roke shi da wannan sunaye sai yace wazarul ladina yushiduna fi asma'i ku rabu da jama'ar da suke karkacewa game da sunayen ubangiji tabaraka wataala karkacewa game da sunayen ubangiji tabaraka wataala yana daukan fuskoki da dama fuska ta farko shine irin yanda mushrikai suka yi ilhadi a cikin sunayen ubangiji tabaraka wataala suka ambaci gumakansu da wasu sunaye na ubangiji tabaraka wataala domin lafazin yulhiduna ma'quzun ne min al-ilhad idan aka ce al-ilhad shine al-mailu anil haqq karkace ma gaskiya gunkin wanda suke bauta masa Allah sai suka ambace shi suke ce masa Allah wanda malamai wasu suka ce shi asalin Allah sun tsago masa suna ne daga al-ilah haka nan gunkin su al-uzza sun ciro masa suna ne daga al-aziz haka mana sun ciro masa suna ne daga al-mannan to shine anan Allah ya ce ku rabu da wadanda wato suke karkacewa game da sunayen ubangijinsu ma'ana su ambaci gumakansu da sunayen ubangiji tabaraka wa ta'ala yana daga ilhadi a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ka ambaci Allah da sunan da bai ambaci kansa da shi manzansa kuma bai ambace shi da wannan suna ba kamar yanda su da yawa zaka ji ana cewa ai kaza suna ne na Allah suna ne wanda yake uyayye wai jirgin sama da jirgin ruwa da jirgin kasa ba sa motsawa sai da irin waɗannan sunaye wai yahudu suka san su suka koyi wai irin su ahamun sadaqun khala'un yasul wai sunayen Allah ne waɗanda suke boyeyo ta ina kasancewa ahamun sunan Allah ne tare da cewa sunan Allah abu ne wanda yake tauqifi dole sai ta hanyar wahayi in ma alqur'ani ya bayyana ko kuma hadisi tabbatacce ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ilhadi ne a cikin sunayen Allah ka samu wani suna takan iya yiwa sunan wani shaytani ne wai sai ka ce wai ismul azam ne sunan Allah ne wanda yake boyeye shine anan Allah ya ce wazarul ladina ku rabu da waɗanda yulhiduna fi asma'i wato suke karkacewa a cikin sunayen Allah su kaga masa sunan da bai ambaci kansa da shi ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama bai ambace shi da shi don haka malamai sun bujjidigi sun kididdige sunayen Allah subhanahu wataala waɗanda suka zo a cikin alqur'ani da waɗanda suka zo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya nan kusa koma cikin littafin da ake kiransa da suna alqawaidul musla na Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen an gane ko littafi ne wanda yake bayani akan sunayen Allah subhanahu wataala da sifofinsa yayi kokarin bin diddigi a cikin alqur'ani da sunna ingantacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da sunayen nan da riba daya haka in ka koma cikin littafin da ake kiransa da suna Qalaqul Jannani fi sharhi muqaddimati risalati ibn abi zaid al-qirawani na sheikh abdul muhsin al-abbad shi ma anan lokacin da yazo kan gabar da mai risala ke cewa walahul asma'ul husna wasifatul ula to anan ya zanu sunayen ubangiji tabaraka wa ta'ala waɗanda suke a cikin alqur'ani da sunna kuma kowane suna da dalilin da ya tabbatar da shi aya ta alqur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan sune ya kamata mutum ya dauka ya kididdige ya ringa karanta su yana roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala bukatunsa amma hadisin da yake cikin sunan at-tirmidhi wanda da yake inna lillahi tis'atan wa tis'ina suman man ahasaha dakhala aljanna wanda yazo da su almaliku alqudusu assalamu almu'minu almuhaiminu alazizu aljabbaru har zuwa karshe as-sabur wannan bai inganta ba saboda a cikin wannan riwaya akwai sunaye da dama waɗanda ba sunayen Allah subhanahu wata'ala bane wanda alqur'ani bai tabbatar da su balantana suna ingantacciya wannan bai inganta ba shine sai yake cewa sayuji zauna makanu ya amalu ubangiji ta'ala yace da sannu za a saka wuta musu abinda suka kasance wato suna aikatawa wato a gobe kiyama an gane kusu waɗanda suke irhadi suke karkacewa a cikin sunayen ubangiji tabaraka wa ta'ala nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك